Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan hawani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 27 ga watan Nuwamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotun tarayya ta ba da belin sanata Aliyu Injime amma bisa wasu sharuda da ta gindaya. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da albarkatun mai ta Najeriya wato DPR ta shirya gangamin fadakarwa ga masu gidajen sayar da iskar gas kan yadda za a kiyaye haduran amfani da gas. Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan barazanar shiga yajin aiki da kungiyar lauyoyi ta kasar kamar ta yi. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce an kashe wani masanin kimiyyar ƙasar a wani hari da aka kai. Mutumin da Isra'ila ta yi zargin ya jagoranci shirin ƙera makamin nukiliyan sojin Iran har zuwa lokacin da aka kawargaza shi a farkon shekarar 2000. Ministan harkokin wajen Iran ya zargi Isra'ila da kisan Mohsen Fakhrizadeh a ranar Juma'a, amma Isra'ila ta ƙi cewa komai kan kisan. Kodayake Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taɓa ambaton sunan Fakhrizadeh a wani taron manema labarai. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce wasu gungun 'yan ta'adda ne ɗauke da makamai suka kai wa Fakhrizadeh hari. Ya mutu a ƙaramin asibiti bayan da likitoci da ma'aikatan lafiya suka kasa farfaɗo da shi. A yau Juma'a, jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallame mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake, Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yadda, wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma. Har yanzu ana samun bullar cutar a wasu sassan ƙasar. Dubban masu zanga-zangar neman kafa mulkin demokradiyya sun cika wata hanya a Bangkok a yammacin yau Juma'a, suna masu alwashin yin turjiya ga duk wani yunkuri na juyin mulki a yayin da jita-jita cewa sojojin na kokarin shiga tsakanin masu fafutukan neman sauyi da kuma gwamnatin masarautar ƙasar mai naciya. Thailand ta fuskanci juyin mulki sau 13 tun bayan da wani juyin juya hali da aka yi a shekarar 1932 ya samar da kundin tsari da ya kirkira masarauta da sojoji suka jagoranta, waɗanda suka ke kaucewa daga harkokin siyasar ƙasar ko kuma suka ba da damar cikakkiyar demokradiyya ta samu gindin zama, waɗanda kuma fadar masarautar ƙasar ke goya musu baya. Juyin mulkin na ƙarshe a shekarar 2014 ya kasance ƙarƙashin jagorancin Prayut Chan-o-cha, babban hafsan soja a lokacin, wanda ya koma prime minister bayan zaben da aka yi a bara ƙarƙashin dokokin da ke nuna goyon baya ga ɓangaren soja da yake jagoranta. A wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Mekele, babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia, bayan umarnin da prime minister Abiy Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soji na ƙarshe akan dakarun yankin na Tigray. Abi ya gargaɗi mazauna Mekele ranar Alhamis da cewa su kwance ɗanmara su kuma kasance a cikin gidajensu, yayin da aka umarci rukunin sojoji su kutsa kai, amma gwamnatinsa ta ce za ta kare fararen hula. A halin yanzu, abinci da sauran abubuwa suna cikin ƙarancin wadata a cikin yankin Tigray da ke da mutum miliyan 6. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a hanzarta a kai kayan agaji ba tare da nuna bambanci ba. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da sama da 40,000 suka tsere zuwa Sudan da ke makwabta da yankin, inda suke ba da labarin mummunan tashin hankali da suka fuskanta. Rikicin ya tayar da hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka buƙaci Abi da ya nemi hanyar diplomasiyya don magance matsalar, lura da irin wahalallun da fararen hula ke ciki, waɗanda sun riga sun sha wahala sanadiyar rauni na tattalin arzikinsu da kuma annobar coronavirus.
To a gaida Hajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata babbar kotun tarayya ta bada bailin sanatan Aliyu Indume amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Ne shara'akon aban ya amince da buƙatar neman bailin sanata Indume bayan bayani mai tsaho da yayi nazari akan hujjojin da lauyoyin bangaren hukumar EFCC da na wanda ake ƙara wato sanata Ali Indume bisa sharuɗan da suka gabatar na kare shari'arsu tare da la'akari da mutunta ƙa'idojin zuwa kotu akan lokaci da bin mai shari'a sau da ƙafa da sanata Indume yayi a lokacin baya da ake gudanar da zaman wannan shari'ar kafin a kai ga halin da ake ciki a yanzu. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
A cikin sharɗan da mai shari'a ukun abangya gindaya da suka hada da mika fasbon fita a kasashen duniya na sanata Ali Indume ga magatakardar kotu kawo wanda zai tsaya masa da ke da kaddara a birnin tarayya Abuja da takardun kaddarar sannan rubuta wasiƙa ga kotu da takardun zama da aka yi daga watan Oktoba zuwa Nuwamba da muke ciki da sauran takardun da kotu ke bukata daga shi wanda aka ba da bailin nasa a cikin kwanaki 10. Lauya da ke kare sanata Ali Indume Marcel Oru ya ce za su kadan shari'ar bisa matakan da kotu ta tsara tare da mika godiya ga mai shari'a Okun Aban da daukar matakin bada bailin wanda yake karewa.
It's a ruling on our application for bail. Same has been granted and we are grateful to his lordship. Also we pursue the appeal expeditiously to see that it's determined in time.
Malam Muhammad Askirama dan mazabar da sanata Indume ke wakilta da ke zama daya daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotu yayi murna kan samun bailin sanata Indume.
Alhamdulillah. Ke samu kullum musulmai mukan cewa gaban Allah ba wanda yafi karfin Allah ya tasin imanin shi kamar yadda muka sani shi sanata mutun ne mai imani wanda kowa ya san da irin aqidan da yake da shi na musulunci da haka ya dauki wannan abun kadara ce ta ubangiji insha Allah kuma mu gode Allah ya vindicate namu kuma insha Allah zamu ci gaba da kushunin case din har mu gama da wannan case din Allah ya yarda zamu shi cikin gaggawa in fact daga yanzu muna fita kotu ma can zamu je mu fara yi muna ma tsammani wa ensu by the end of the day zamu submit most of wannan shadudun kuma bayan da zamu ce zamu bari gobe ko ji don aboki mu bai kamata yana zo ne a wannan wajen kwana da kwanaki ba.
Malam Awwal Ahmad da ya halarci zaman kotun ma ya ce
shi harkan daukar bailin mutum provisions of the law ne. Idan kai kuma in me shi absconding tun farko ba mu yi tsammanin ya kai ga a rike wanda ya tsaya shi wa timawa ne ba provided ya riga ya bada bond da ake expecting. So what happened happened amma abun da ya kasance a yau mu ya faranta mana ranmu har yanzu wannan yana nuna cewa no matter what in the end mutum zai iya samu justice a court. Fatan mu Allah ya kai ga lokaci da za a yi resolving wannan issue in tsayawan shi shawari for minor permanently.
A yayin da wasu mutane ke murna akan samun bailin sanata Indume mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abubakar Muhammad Saraki ya ce akwai lauje cikin nadi kan bailin
ai abin da ke faruwa tun baya duk waɗannan abubuwa kawai dan sanata Ali Indume dan arewa shi ya saka duka ake wannan abin nan amma har yanzu muna ta ƙara ƙarfafa cewa matsalar Ali Indume na ya tsaya da an bada bailin a gashin maina da iya kawo a gashin maina kotu ba matsala iri daya da sanata Ayinna ya Abaribi ya gaza kawo Nnamdi Kanu kotu har yanzu wannan abin a duba kuma sannan wannan ba shi ke nuna muna goyen bayan aggression maina ba ta yaya mutane za su zauna su cinye shekarun su na kuruciya su bauta ma kasa sannan a ce wai batun pension su an zo da tsogon turanci da sauransu.
Kotun da mai shari'a Okun Aban ke jagoranta ta yi watsi da hujjojin da lauyoyin bangaren EFCC suka gabatar na kotu ta ke amincewa da buƙatar neman bailin Indume kuma ta ce ta ba wa sanata Ali Indume damammakin kawo Abdulrashid Maina gaban kotu tun daga ranar 2 zuwa 19 ga watan Oktoba da ma 18 ga watan Nuwamba shekarar da muke ciki dan ci gaba da sauraron karar zagin da ake masa kafin nan ta bada umarnin a tsare shi a gidan kaso. Abin jira a gani shine yadda lauyoyi da makarraban sanata Indume za su bi kadin matakin kotu tare da cika sharɗan da ta bayar domin sakin wanda ake kara. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga yadda Halima Abdurrauf, to har yanzu dai muna Najeriya yayin da ƴan makonnin baya-bayan nan ake yawaitar samun haɗuran iskar gas da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya a wasu sassan ƙasar ya sa hukumar kula da albarkatun mai wato DPR shirya gaggamin faɗakarwa ga masu gidajen sayar da iskar gas da dangoginsa an dai kaddamar da gangamin ne a garin Yola na jihar Adamawa inda aka lalubo hanyoyin rage haɗuran na fashewar sundukan ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
A wani mataki na kan da garki da yin magance yawaitar wannan iftila'in ya sa yanzu hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya wato DPR shirya taruka na faɗakar da kamfanonin irin illar da ke akwai inda ma aka shirya irin wannan taro a Yola fadar jihar Adamawa. A dai wajen wannan taro masana sun ko an karar ne game da hatsarin da ke akwai da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin magance su. To wai kowane tasiri wannan taro ke da shi a yanzu Alhaji Sadiq Ibrahim Danjuma, wanda ma ke zama babban jami'in hukumar ta DPR a jihar Adamawa, yace ko dole ne fa a tashi tsaye.
Makasudin wannan taro shine shi mukan kira su da farko mu bayyana musu muhimmancin wannan sana'a nasu na saida gas da ake girki da ita, sannan fahimci wani matsaloli suke fuskanta, daga nan sai mu bayyana musu alfanu a cikin wannan hada-hadar su na saida iskar gas.
Kai ko shin ma akwai hukunci da hukumar ku za ta yi wa kamfanonin saida gas da kawai yanzu ba su da rijista da ku?
Eh, akwai matakin da muka dauka akan duk wanda ke hada-hadan saida gas din girke-girke ba tare da ya samu izinin saidawa ba. Da fari za mu buƙaci mu wayar musu da kai. Idan muka wayar musu da kai, muka nuna musu illan wannan kasuwanci ba tare da sun samu izinin yi ba, to daga baya za mu ɗauki matakin rufe waɗannan gurare na saida iskar gas, wanda matakin zai kama ga musayar da hukumomin tsaro su je su yi awon gaba da su.
Baya ga sauran masu ruwa da tsaki, taron kuma ya gaji kamfanin da ke da rijista. Malam Ibrahim Jada na kamfanin Yola Oil and Gas ya bayyana da suka ji da wannan taro.
Taro dai ya amfana, kuma mun ji daɗin abubuwan da aka tattauna, abubuwa da dama yi magana a kai da zai taimaki da har ake amfani da gas. A baya duk wannan abubuwa mun yi wasa da su, amma yanzu da abun da aka faɗa za mu kokari mu tabbatar an bi doka yadda ya kamata don illan amfani da shi.
Bincike ya tabbatar da cewa duk da yawan kamfanonin sayar da gas da ake da su a jihar Adamawa, kawai yanzu ma bincike na nuni da cewa duk da yawan kamfanonin sayar da gas da ake da su a jihar Adama alal misali 8 ne kawai ke da marijista. Batun da Ibrahim Jada ya ce fa dole ne a fadakar domin ku kaucewa fushin hukuma.
Tana tafiya da anguwa ne, ba gida da yake konewa ba. So duk wani wanda ya kare dokar su da yake abun nan mu za mu tsaya mu tabbatar an biya da ya kamata.
Wani kira za ku musu?
Su yi kokari su je su rijista. Wanda ya san yana abun da bai kamata ba, yi kokari. Cuta da yaudara masu saya duk ba zai kai su gaba ba.
Koma da menene dai? In yi magana kan cewa in kunne ya ji, to labud da gangan jiki kan tsira. Koma da menene dai? In yi magana kan cewa in kunne ya ji, to fa labud da gangan jiki ya tsira. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murwa Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Kungiyar lauyoyin kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin fara gudanar da wani yajin aiki na taimakawa gani a ranar Litinin mai zuwa domin irin tashin hankalin da suka samu tsakanin su da alkalai a wata babbar kotu da ke birnin cinikayyar kasar Duwala. Wannan ne yasa na yi hira da ɗaya daga cikin ɗan kungiyar lauyoyin na kasar, barista Hamza Muhammad, kan wannan matsalar da take neman ta kunno kai a kasar ta Kamaru tsakanin alkalai da masu kare al'umma a yayin da ake nan da shara ga yadda hira ta mu ta kasance. Ina tare da barista Hamza a matsayin sa na masanin shari'a a kasar jamhuriyar Kamaru, anda yanzu haka ranar Litinin mai zuwa ne masu gudanar da shari'a suke kokarin gudanar da yajin aikin su kan waɗansu matsaloli da suka bijiro. Barista Hamza, menene ya fusata su waɗannan masanin shari'a a kasar Kamaru da su gudanar da wannan yajin aiki?
Wato wannan abin din lauyoyi ya gana, saboda mun ga cewa mu lauyoyi wani renin wayo ake kawo mana, da kuma ba a ba mu matsayin da ya ci, kuma wa'annan masu yi mana wannan abin din su ne alkalai da kuma su hukumar. To shi sa muka ga cewa akwai wani lokaci a duniya, mun ga cewa kama a Kamaru idan muna ana tafiya a lafiya, ana rubutu, ana so abin nan ba ɗaukan abin da daraja. To akwai wani lokaci, ina ga yau shekara biyu da muka yi irin zartarwa hakan nan, da sai ya zamana a lokacin ne gwamnati ta nemi ta kira mu, muka zauna aka yi taro, aka tsayar cewa yanzu za a bi doka, yanzu kowane kurkuku, kowane gidan sojoji da su abin nan za su tari lauyoyi yadda doka ta faɗa a tare su. To mun yi wannan kundin din, an yi duka-duka akan cewa za a zama da ita dokan ƙasa ne. To yau wata bakwai kenan da muka gama ake jira, har yau ba ce komai ba. Shi muka ga kuma ana dawa kuma maganan bayan din. to shi ne muka ga cewa idan ba haka muke yi ba kila ba za a dauki maganar mu da daraja ba dauka wasa-wasa daga baya kuma zuwa
barista to ai ana zagin ku da cewar akwai matsauri tsakanin ku da kusumomin ku kuma ma ba ku yi musu irin ayyukan da ya dace shine ma yasa ma har gwamnati ta yi fishi kan wannan al'amari
wato akwai abu da za a lura domin maganar da ake so a kawo maganar na cin hanci ne to an bi wa'ansu lauyoyin guda biyu akan cewa su an ba su kuɗi akan za su je su ba alkali cin hanci to su kuma da suka dauki wannan kuɗin akan cin hanci haram ne ba a yin shi ba dokar wadannan wannan ba to suka dauki kuɗin suka cinye to shine yanzu wa'annan ne sai suka je suka ga shi alkali suka ce ai mun ba da kuɗi a kawo muku eske an kawo wannan kuɗin wa kuka ba mu kuɗin mun ba lauyoyin mu to ai gara mu yi magana da lauyoyin shi lauyoyin suka zo an ba mu kuɗi an ba mu kuɗi nawa miliyan 3 na yin meye kuɗin mu ne an biya mu aikin mu da muka yi amma ba su ce an ce mu kawo muku na cin hanci ba to anan babban matsala ya so mu fitowa to she zamana kuma yanzu ƙarin bayani shi aka dauki su lauyoyin din shi aka tura su kurkuku to yarda kuma dokokin kamar suka tsara wato mutum da yake da gidansa da aka san yana je haurayi gangoro bije gudu ba yana nan ba za taba rike shi ba za taba sa shi a kurku ba shi ai masa shara hatta kare a irin wanda muke kira daily wa'annan kuma ana possible su ne na daily din wato duk dai idan za a yi musu shara idan an kama cewa akwai laifi ba za iya ba su sama da shekara 10 ba daga 1 zuwa 10
to barista kuna ganin idan kuka yi wannan yajin aikin bai zai iya kawo kasa kamar matsala ba musamman wajen yadda zaka ake cikin wani surin gimu an taba yin wannan a can bangaren English wanda har yanzu haka ana ta fafatawa wanda wadansu suka samu suka shiga wannan kuma ya zama wa kasa kamar sai ku
ni ina tsammanin wannan bai je kawo matsala ba domin wato ba kokuwa zamu je yi ba tsayar da aiki kawai muka yi to wa'ancan kuma ai kaman wanda aka yi kwanaki can da aka je da watan 11 nan aka je aka samu su lauyoyi a cikin gidan shari'a aka zuba musu su duka har da su abin nan na yawa na zafin ido duka barkonon ido to barkonon tsohuwa yawa aka zuba musu to ai wannan ne ma zai iya kawo matsala to ai yanzu su na lauyoyi yadda suka yi suka ce kawai ba za mu je wajen shari'a ba mu zauna duka a gidanmu wato ko zaka tafi ba zaka je da kayan yin shari'an din ba zaka je ne kila ka je ganin wani ko kuma ka je barin wani takarda haka amma babu shari'a
menene fatan ku yanzu haka
fatan mu wato abin da muke nema ya zamana duk aikin da za mu yi yadda doka ya tsara a yi shi haka a yi yadda doka ya tsara wannan kawai abin da ake tambaya
Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ta bangaren harkokin shari'a a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya labarta mini a yayin da muka tattauna da shi
wato masu sana harkokin shari'a a ƙasar Kamaru suna shirin gudanar da zanga-zanga mai ƙarfi a ƙasar irin wannan zanga-zangan ne ya kawo ko ya haifar da matsala musamman a bangaren masu amfani da harshen English to yanzu gashi kuma suna nema su yi na gama gari a matsayinka na masanin harkokin siyasa na gwamnatin kasar Kamaru me zaka faɗa akan wannan abin da yake nema ya faru da kasar Kamaru
kada ka hada zanga-zangan din shashin ingilishi na lauyoyi da wanda yake shashin faransa ba daidai bane na ingilishi suna da manufa daban wa'annan ƴan uwansu guda biyu su suka damfari wani mai wanda aka kai shi gaban kotu aka yanke shari'a shi wannan wanda suka ba da kudi wai su ba wa masu shari'a domin ya samu abuwa ce tambayi kudin shi abin da ya kawo matsala kenan to shi yasa kaga su kuma lauyoyi ba su da izini su dinga irin wannan abubuwan ne domin lauyoyi da ka gansu in ba kana hirar su ba macuta ne to wannan karon tsakanin su da yan shari'a da akwai abubuwa da yake haɗe suke harkan su tare to wannan ta ɓaci ne shine kaga wannan matsalan ta fito akan za a ba wa mai shari'a miliyan 3 ne ba a bata ba shi kuma wancan shi tambaya ce a kudin sa annan rikici ya fito a wajen shari'a
To yayin da rikici ya barke haka, me zaka iya fada kan gwamnatin kasar Kamaru? Me ya kamata a ce yanzu ta fuskanta domin zai yi kasar tana cikin waɗansu hali wanda bai kamata a ce an fito an yi zanga-zanga ba, domin su an harafta don zanga-zanga. In ka kula kwanakin baya ma ƴan siyasa an takura su, an ce ba za su yi wani zanga su ba. To shin yanzu me ya kamata?
Ba takura mutane ake yi ba. Kasar Kamaru kasa ce wanda take da irin dokokinta. Kafin ka yi wani abu, da akwai hanyar da za ka bi ka samu izini ka yi shi. Wannan yanzu su sun ce daga ranar Litinin za su yi yajin kotu. To yanzu sai mu jira mu gani yau da Litinin me zai haifar. Ka gane ai? Amma abin da suke nufi yadda su suke so, gwamnatin Kamaru ba za ta ce yau a yi tsayar da shi, za a yi iya. Amma matsala ne da ya gano shari'a. Shari'a kuma dole a bar su masu nufi da shari'a hukunta tukuna kafin gwamnati ya nemi hanyar da zai kawo sauki a wannan
abu. Ka ga gwamnati ya kamata sai bi a take da wannan harka ba?
Ba sai bi, domin kuna so ku hada gwamnati da shari'a. Shari'a tana da hanyar ta daban, gwamnati na da hanya. Ko me na da hanyarsa? Ce shari'a ya gama tukunu gwamnati ina da hanyoyi da zai nemi afuwa ga wannan wanda aka yi masa shi, aka yanke masa shari'a. Ce su yi haƙuri, su jira. An ce ba za a bashi ƴanci ba, ai luwa ne ai. An ce za a bashi ƴanci, luwa ne. Yanzu shi mai shari'a ina da hanyoyi biyu, ko ya bashi ƴanci ko kuma ya ce ya je jira a gidan kurku.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
kuma kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru tana cikin takun saka tsakanin ta da shugabannin gudanarwa na harkokin wasannin lafiya na wannan shekarar, kasancewar yadda wata kotu wadda take shiga tsakani na masu shigar da ƙorafe-ƙorafensu a gabanta. Na ganin irin yadda ake musguna musu ta ba wa shugaban kulakulak din damar cewa su fara gudanar da wasannin su, amma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Malam Zakari mai bincikin al'amuran wasannin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Sai mu ce Allah wadai game da al'amuran da suke wakana yanzu a kasashen kuma kasar mu na Kamaru. Saboda idan ka duba abin da ake ciki, wato gaskiya abin ban haushi ne, kuma abin ayi Allah wadai ne. Ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni wacce idan akwai matsala ake shigar da ƙara, to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako ta baiwa ainihin kungiyar mai tafiyar da wasan kullun kafa a kasar Kamaru gaskiya ta bashi da ita wannan kungiyar za ta fitar da sakar bana na 2020-2021.
Haka zalika, koya kake ganin yadda hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi kokari na ganin cewa ta sanya wa shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad wani tarnaki na cewar ba zai shiga wani harkokin wasanni ba har tsawon shekaru 5 a nahiyar mu ta Afirka, kuma ana ganin cewa kamar yana kokari na goyawa tsohon kaftin na kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o baya domin ya mai gurbinsa. Shin wannan magana akwai ƙarshen gaskiya kuwa?
To mama awal garba baya ga hukuma a tafiyar da ake yi ta wani bangare, kami magana mai gurbin shi wato shugaban hukumar wasan kwallon kafa na nahiyar Afirka baki daya, wato Ahmad Ahmad da aka dakatar da shi cewa ana neman cewa Samuel Eto'o a duk wannan jincin banza ne Samuel Eto'o be daga cikin yan takara wadda anan za su tsaya takara na maganar zabe na shugaban hukumar wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka. Duk wannan jincin banza na Eto'o babu ruwan shi, maganganu ne kawai na waɗanda ba su san abin da yake faruwa ba. Eto'o ba zai tsaya wa takara ba, an riga an sanar da mutane 5 ko kuma mutane 4 daga cikin da kawai ɗan kasar Cote d'Ivoire da kowa ya sani ko yawa, wadda ainihin ake gani cewa shi kanshi Ahmad Ahmad ko kuma Gianni Infantino na gani kamar shi ne ainihin wato zai mara wa baya domin tsaya domin ce lashe wannan zaɓen.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Gidan talabijin ɗan ƙasar Iran ya ce an kashe wani masanin kimiyyar ƙasar a wani hari da aka kai. Mutumin da Isra'ila ta yi zargin ya jagoranci shirin ƙera makamin nukiliyar sojin Iran har zuwa lokacin da aka kawargaza shi a farkon shekarar 2000. Ministan harkokin wajen Iran ya zargi Isra'ila da kisan Mohsen Fakhrizadeh a ranar Juma'a, amma Isra'ila ta ƙi cewa komai kan kisan. Kodayake Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taɓa ambaton sunan Fakhrizadeh a wani taron manema labarai. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce wasu gungun 'yan ta'adda ne ɗauke da makamai suka kai wa Fakhrizadeh hari. Ya mutu a ƙaramin asibiti bayan da likitoci da ma'aikatan lafiya suka kasa farfaɗo da shi. A yau Juma'a, jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan Alhaji Aminu Mai Gari murnar ɗaurin auren 'yarsa da za a yi, wato Fatima Yasmin Aminu Mai Gari da angonta Muhammad Sani Baffa, wanda za a ɗaura gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da ke kusa da fada. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyanmu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.